na kasuwar kwari babbar kasuwa daga cikin manyan kasuwanni akan ibtila'i da Allah ya jarabe su da shi na ambaliyar ruwa da ya hasaran miliyoyin kudi ɗarurrukan miliyoyi na kudi da kadarori da karayar wasu da kuma hasarar dukiyoyi da wurin zama. Muna muku addu'a, Allah ya mayar muku da alkhairi, Allah kuma ya kare gaba, Allah ya ba ku haƙuri da dangana. Ubangijin da ya ba ku wannan dukiyar da kuka rasa a wannan kasuwa, muna fatan wannan Ubangiji ya ninninka muku, Allah ya sa ya zama muku gobarar titi, abinda za a samu ya zama ya ninka abinda aka rasa. So abu na biyu, har yanzu kuma du a wannan watannin ko a cikin dan tseko lokaci guda, Allah ya dada jaraban yan uwanmu yan kasuwa da suke kasuwar Beirut a nan cikin Kano, da wata masifa ta rugujewar wani gini, babban gini mai adadin hawa kaza da ya faɗo akan mutane ya karkashe su, shi ma an yi asarar dukiyoyi da asarar rayuka bayan asarar shi ginin da aka yi. So su ma muna musu addu'a, kuma muna roƙon Allah albarkacin wannan majalisi, duk mutumin da ya rasu, duk mutumin da ya rasu, muna fatan Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi, dan ya zo a sunna cewa duk mutumin da gini ya faɗo masa musulmi to shahada yi. Muna lallashi ga iyayen waɗanda suka rasu da iyalansu, cewa duk wanda ya gini ya faɗo masa a cikin wannan al'amari, muna kyautata masa zaton yayi mutuwar shahada, da wanda ruwa ya shanye shi ya tafi da shi, ko ya tsunduma cikin kududdufi ko kogi ya mutu, shahidi ne. Da macen da ta zo haihuwa ita ma ta mutu ta dalilin haihuwa, ita ma ta yi shahada. Da wanda gini ya faɗo masa ya danne shi, duk wannan mutuwa ce ta tausayi, shi ma dai wannan ana kyauta mai zaton ya samu shahada. So muna addu'a ga iyalan waɗannan mutane, Allah ya yafe musu. An ce mutane da yawa sun rasu, ba zan iya sanin adadin ba, amma dai da yawa sun mutu. To sai shawarwari kamar haka, dangane da kasuwanninmu gaba ɗaya, ana yawan samun matsaloli na gobara a cikin kasuwannin nan namu, musamman manyan kasuwannin nan, kamar yadda kuma wasu daga cikin kasuwannin ana samun matsalar ambaliyar ruwa. Yanzu in ban manta ba, kamar wannan kasuwar kwarin, kamar ba wannan ne na farko samun ambaliyar ruwa a kasuwar ba, kamar na taba jin wasu shekaru da an taba samun irin wannan ambaliyar ruwa, ya shiga ya yi wa mutane asara, har kuɗi ma suka jijjike, masu sif-sif da suke ajiye miliyoyin kuɗi, kuɗin suka jika suka riɓe, aka shanya su suka kame jikin suka isu ɓari, dole aka yi asararsu. To ya kamata mu tambaye kanmu, me yasa ake samun ambaliyar ruwa a cikin gari, a cikin mutane, kuma wai a cikin kasuwa? Ga gidaje fa ake waye, ga manyan tituna, amma aka yi ambaliya a cikin kasuwa, gurin miliyoyin kuɗi, gurin arziki, gurin dukiya. Wannan wurin fa kasuwannin nan su ne suka fi ko ina tsada, suka fi ko ina tsadar kuɗi, darajar kuɗi a garin nan. Babu ɗan tsukakken guri da yake tattare da miliyoyin kuɗi a cikinsa irin kasuwannin nan. To amma ya kamata a yi sakaci, ba a kula da shi ba. Mutane ku yi ta zuba biliyoyin kuɗi a cikin gini amma ba ku tunanin me zai je ya dawo na gobara me zai je ya dawo na ambaliyar ruwa ni ina ganin akwai laifin mutanen akwai kuma laifin gwamnati da haka muna ba da shawara ga bangarorin guda biyu kazanta da datti da rashin share magudanan ruwa sababi ne babba da yake kawo asarar rayuka da asarar dukiya yayin da Allah ya banko ruwa mai ƙarfi wanda Allah idan ya zo saki ruwan nan baya shawara da kowa ya ce masa ga adadin ruwan da zai saki yanzu nan muna iya muna karatun nan ruwa zai iya koran mu a nan kamar wasa yayyafi ne wallahi Allah ya sako wani mamakon ruwan da sai a kwana ana yin sa duk ruwan da aka yi awa biyu awa uku ana yin sa indai da yawa yake zuwa fa sai ya yi ta'adi amma ku duba irin yadda muke barin kwatocin mu idan mutum ya sha ruwa fiye wata sai samu kwata sai jefar da leda fiye wata ba mugun abu a wajen harkar ruwa irin leda da kwali da ganye kuma mu su ne sharar mu pampers a kwata muke jefar da shi leda ta tsire a kwata takarda tsire a kwata yanzu a kasuwannin nan namu akwai da yawa waɗanda wallahi shara ce a kwata suke zubarwa kuma me kun a ce an yi aikin gayya lokacin da damana ta fara zuwa duk magudanan ruwan cikin kasuwannin gaba daya a farke su a tone su gaba daya a kwashi komai da kwatar da dattin a jira ruwan wuciya zai tafi sai dai in ya samu blockage shi kuma zan yi bayani yadda tunda akwai blockages din kenan muna kira ga 'yan kasuwa don Allah asarar da za ta ja muku ku yi asarar sama da miliyan 500 wallahi ba karamar asara ba ce don Allah idan damana ta zo duk kasuwannin nan namu gaba daya in damana ta zo a rinka aikin gayya kowa ya bude kwatar gaban shagonsa duk wata babbar kwata duk wata magudanar ruwa da ta kewaye kasuwa ko ta rada kasuwa a bude ta ko nawa za a kashe a nemi taimakon gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwa wanda suka fi kowa kwastoma da zin da yin ciniki a kwashi a gyara kuma duk wani datti da zai iya gangarowa ya shiga kwatar kasuwan nan a datse shi ya zama tsuran ruwan da ake amfani da shi ne na kwatocin kasuwar kawai wannan kuma duk ruwa ya zo mai karfi zai kore shi ku yi wannan zai taimake ku kwarai za ku yi bacci mai daɗi kuna kwanci a gidanku ana ruwa ba za ka rinka tunanin shagonka zai ambaliyar ruwa ba na ɗaya kenan na biyu waɗanda suke da son zuciya suke ta sai da wurare ko suke siyan wurare wanda ke hakkin jama'a ne hanyoyi da hanyoyin ruwa yanzu a kasuwannin nan namu duk wanda ya shiga sai ya ga son zuciya a ciki sai dai in bai faɗa ba an sai da hanya an yi gini hanyar mutane hanyar mota hanyar da kwastoma zai shigo ya sayi kaya a loda masa a kura ko a tasi ko a nabo yanzu tasi ba za ta iya shiga ba wasu wuraren da yawa hanyoyin kuma a haɗe da mutane da motoci ko da adai da sau duk a wuri guda lokaci guda suke tafiya kuma wani sai ya zo a yanka masa wurin saboda wani yana da dama sai a yanka sai a gini a wurin ko mutum ya zo yana murna shi ya sai shago miliyan kaza an zo an gina shago a hanya an sayar maka kana neman abinci ka yi sanadin kashe wasu da kuma asarar dukiyar wasu ba daidai ba ne ko dai gwamnati take yi ko ɗaiɗaikun mutane suke yi a gaya musu gaskiya ba daidai ba ne duk wurin da aka tabbatar hanya ce to ya kamata a bar ta hanya hanya fa tana da haƙƙi a shari'a hanya da kuke gani tana da haƙƙinta a shari'a akwai dokoki na hanya a shari'a sannan da su kansu hanyoyin ruwan yanzu akwai hotunan da muka ga ana nuna mana Allahu alam na cikin kasuwa ne ko ba na cikin kasuwar ba ne akwai shagunan da aka gina su wallahi akan katuwar kwatace aka zo aka zuba dakin kawai aka dora gini akai kawai aka ba da shagon in har ya tabbata haka ne yanzu wannan daidai ne yaya za a yi a zuba slab akan kwata a yi shago akai ko wani a gina masa temporary teburinsa akai gwandama mai teburin katako in ruwan yayin ruwa a iya bare katakon an san katako ne za a iya ganin me ke ciki amma inda aka zuba dakin fa ya za a yi ruwa ya iya balla dakin dole ambaliya ya fita duk inda ya samu guri kuma shi ruwa ya bincike ya tabbatar daga nan zuwa shekara 500 idan hanyar sa ne duk ranar da ya taho to sai ya nemi hanyar sa shi haka alƙawarin ruwa yake yanzu masallacin nan shekara 500 da ta wuce in an taba yin hanyar ruwa wata mai girma anan duk da Allah ya saki wani ruwa mai karfi to idan ruwan nan yazo sai ya nemi wannan wurin kuma sai yayi kokarin ya fita cikin masallacin sai fa ya bude hanyar sa wallahi haka yake kula ko kwalta ne Bature yazo yayi ta akai kaza akai gada akai kaza wani lokacin in yazo da daddare wallahi zaka ga ya debe da kwaltar da kwalbatin da gadar da komai sai dai ka je ka neme ta wajen kilomita 50 an raka ta can a ajiye ta saboda mai kayan sa ne wurin sa ne so rufe hanyoyi na ruwa yana jawo ambaliyar ruwa a cikin unguwanni da cikin kasuwanni da ma'aikato kuma mu ma yanzu gidajen mu kwatocin gidajen mu duk yunci haka za ku gani a yanzu ma a garin nan gida ruwa ya cicci gidaje da yawa kuma da aka bincika din me aka samu blockage ne ake samu hanyar ruwa ce sai aka datse ta sai aka hana ta wucewa kaga akwai mushkila da aka dole shi in yazo sai pop dole ya fita in ya fita kuma dole ya shiga duk inda ya samu ai asarar rayuka ai asarar kaza ai asarar kaza abuwa dai ga sunan masu tarin yawa to da Allah muna kira ga yan uwa don Allah a kula hanya tana da haƙƙi ruwa ko ba a ja maka aya ba ko ba a ja maka hadisi ba shi ma yana da haƙƙin sa to daga cikin dalilai da ya kawo wannan hasara da aka samu a wannan kasuwa ta mu mai albarka na'am Allah ya kaddara da mun za a yi ruwa mai yawa amma akwai asbab adamiyya sababbai na dan adam sakaci da san zuciya wanda kuma gwamnati ya kamata ta shiga dumu-dumu a fitarwa da mutane haƙƙinsu a duba meye wannan sababi duk inda aka ci gaba in aka samu matsala research ake yi an gane research ko duk inda aka samu problem to research ake yi research sai a bincika me yasa wannan abu ya faru ba a ce ai Allah ne ya kaddara Allah ya kaddara amma da wani dalili me yasa ruwan bai je ciwancin kasuwar ba bai ciwancin kasuwar ba sai wannan me yasa akwai sababi yanzu wani yaro ne kwanan nan ake gaya min bawan Allah student ne a Ingila haka kawai ya rasu an yi hira da shi an yi waya da shi da daddare ya kwanta washi gari aka buga ɗakin sa wato bai bude ba aka ta kiran wayar sa tana ta ringe bai daga ba aka je aka kira police aka ce ana shakkar ko wani abu ya faru aka balle kofar aka tarar da shi a kwance a gadansa ga wayarsa ya mutu me ya kashe shi ba sani ba ka duba wannan fa Bature ne ba musulmi ba yan uwa suka zo za su dauki gawa suka ce a bara dauki gawan ba sai mun yi research ka duba fa a ɗakin sa ne shi kadai da sakata a rufe ba barawo ya shiga ba ba dan fashi ba ba komai ba wani ya kashe shi ba ba kaza kaza ba suka ce sai sun yi bincike ta yaya sai sun bincika me yasa ya mutu na'am Allah ne ya kaddara zai mutu amma dan me amma mu yanzu in mu ne mutum kawai a daki yana rufe kawai aka zama nan gobe kawai da asuwa ce jama'a Allah ya wani da asuwa wallahi kawai ya mutu kawai zuwa sai a je abun ne shi na'am kaddara ce amma ya kamata a bincika me kishi kuma Allah bai hana ba cikin research din da suka yi sai suka bincika cewa shin akwai wani ciwo a jikinsa aka ce babu akwai tarihin ya je asibiti jiya ko shekaran jiya babu yana da wata cuta muzumina mana wani ciwo a jikinsa da wamammen ciwo da daddan ciwo aka ce babu suka ce to a duba to ko shi ya kashe kansa akai ta sittasa ta sai da gwaje-gwaje ya za a gane ka duba kwarewa ci gaban duniya wai suna da yanda za su gane ko shi ya kashe kansa shi ma dai ba a samu ba aka ce a ba da gawa suka ce ba za su ba da gawa wannan ba fa sai fa sun gane fa me ya kashe yaron nan kuma na tabbatar maka za su samu kuma Allah zai bayyana
yanzu mu haka muke ko likita yazo yana duba mutum ya aka wata kila sakaci yayi wata kila mumuna allura ya masa wata kila bai iya aikin ba wata kila kaza kawai sai yazo ya mutu a hannun sa sai ya ce Allahu akbar wani yayi cikawa yayi wallahi ana masa aiki ma ya mutu wallahi su ba sa yadda bature bai zai yadda da wannan ba kai har ta kasar larabawa idan mutum ya mutu a hannun wani likita wallahi sai an yi bincike sai an tsare ka an tsaye da kai ya aka ya mutu ko malamai ne suka bada fatawa a bincika ba mamaki watakila ba kwararre bane likitan ba mamaki ya masa wata allurar da ta kamata ba ba mamaki bai akwai wasu mintuna da ake so a sa masa oxygen ko a yi masa kaza ko a yi masa kaza akwai ilimomi da yawa to idan matsala ta samu dan Allah jama'a a rinka research kuma yanzu wannan ambaliyar ruwan da aka yi a kantin kwarin nan da za a yi research sai an gano dalilai masu tare yawa mai amfani da research idan an yi sai a gane dan tafadiyan lima ya'ati dan ai kokari a wato a kiyaye abinda zai zo nan gaba yanzu an yi gobara a kasuwannin garin nan an yi gobara kasuwar sabon gari an yi gobarar da ta kwana tana cin dukiya da waye amma bamu ga wani rubutaccen research da aka karanta shi a radio ko aka samu kwararru a research suka yi mana research me yasa aka yi gobara ba kawai saka sai Allah ne ya kaddara wallahi da daddare wallahi tocin din wuta ne no ya kamata a bincika ba ku sani ba ba mamaki watakila hada baki aka yi aka binka wutar ba ku sani ba watakila wani ne ya hada wata wayar da wata waya ba ku sani ba watakila wani ne aka dauke shi mai gadi makiyi ne makiya suka yi amfani da shi aka biya shi da daddare dai hada muku wutar yana iya faruwa to amma ba shi sai ce Allah ne ya kawo an yi gobara miliyan dubu sun kone shikenan kawai Allah ne ya kawo no a yi research a yi bincike a tabbatar me ye sababin gobarar idan wayarin ne kenan ya kamata a kafa doka ko waye wayarin mai kyau a shagonsa don kada dalilin munanta wayarin ɗin shagon kai kone mana kasuwa idan fetur mutane suke bari a saman shagunansu saboda suna kunna generator watakila wuta ta kama da wani galan ɗin fetur to kaga sai a kafa doka a daina ajiye fetur to amma wai sai abu ya faru wai ba za a yi research ba yanzu ana cikin wannan yanayin an zo gini ya fado shi ma ana nana ta yada jama'a ayi wa ƴan uwa addu'a sun mutu na'am mu musu addu'a mun yi hudubobin juma'a mun roƙa musu Allah mun yi alhilimin damu amma ya kamata gwamnati sa ayi research yaya aka yi ginin nan ya fado mai hawa biyu mai hawa uku ya aka ya fado aljanu ne suka taho ta bayan suka turo shi kuma shi kadai ne ginin da ya fi kowane gini tsawo a wurin ko shi kadai ne ginin da ya fi kowane gini muni a wurin to yaya aka yi na farko tun daga foundation dinsa yaya aka ina injiniyan da ya ginin ya zo a tsaye da shi inda aka ci gaba wallahi hatta injiniyan da ya wannan ginin wallahi sai ya zo ya tsaya gaban kuliya dan kwangilan wallahi sai an nemo shi in an shekara 100 da gina gurin nan wallahi sai an kira shi kai mana bayani a ilmance kai hatta a tikakkiyar drawing da aka yi zanen gurin sai an nemo wanda ya zana ya ake ka zana wa mutane wuri gashi kawai yana tsaye ya fadi a samu kwararru su bincike shi dan saboda tsare rayukan mutane amma babu ba ma yi ba cewa ne na zuga ba fatkar wani ya ce an zuga a kama injiniya ba ka nake faɗa ba shawara ce nake bayarwa dan saboda mu zama wayayyu a cikin al'amuranmu wallahi ko malam sai a bincika da wani irin buloma aka yi amfani a wannan ginin kuma a kwabar simintin dubbulo 100 da siminti nawa aka gina shi a plaster wace irin yashi aka yi amfani da shi duk sai an bincika wani irin rodi aka yi amfani da shi inci 10 ne 10mm ne ko kuma 12 ne ko 16 ne ko kaza sai an gane kuma irin wannan gini mai tsawo an bi ka'idar gini an masa filoli an yi vims an yi waye yaya matakalar benin take yaya madaukan gidan wallahi wannan duk hakki ne na talaka na rantse da Allah idan gwamnati ba ta yi wannan binciken ba wallahi duk wanda ke shugabanci a wannan lokacin wannan abin ya faru wallahi ka zauna sai Allah ya tambaye ka ko da ku ba za a dauki mataki ba a yi wa mutane bincike su sani saboda nan gaba wani attajiri idan zai zo ya gina gida irin wannan ya ba da shi haya ka gina guri ka ba da shi haya kana karban miliyoyi ya zo rikito ya kashe mutum kaza me amfanin shi babu sannan kuma ina kira ga 'yan kasuwa duk wanda zai zo sabon gini ya je ana ribibin kama haya na rantse da Allah ku rinka lura da wani irin gini akai kwarai da gaske kar mutun ya je kama haya a shagon da yake bai da garanti akan kwarin sa da ingancin sa jama'a duniya ta ci gaba ya kamata mu ma mu nuna mun ci gaba jama'a muna da yan boko a cikin mu muna da wayayyu a cikin mu muna da wanda suka je kasashen waje a cikin mu amma muna ta abubuwa waɗanda suke na rashin wayewa kurin wai sai mu ce wai wai mu haka muke haba da Allah nayi bayani a cikin hutubar juma'a mun yi jaje da alhini ga wanda Allah ya jarabe su da wannan faduwar gini da wannan yan kasuwa da iyayensu da yan uwanmu da gaba daya amma kuma lalle a bincike idan har akwai sakaci a ciki to lalle gwamnati ya kamata ta biya diyan waɗannan mutanen da aka kashe matukar akwai negligence akwai carelessness akwai rashin kulawa akwai sakaci ya tabbata to waɗannan mutanen da ya entitled a biya su diyoyin su da haƙƙin su gaba daya in akwai adalci in ko ba haka ba ƴan uwa ne mu musulmi mun yi dogara mun yafe shikenan amma dan Allah kada irin wannan ya dade maimaituwa mun yadda kaddara ce Allah yana kaddara komai amma Allah ya baya kaddara abu sai da sababi so muna fatan Allah ya mana afuwa muna fatan Allah ya yafe mana Allah kuma ya sa aljanna mu komar mu